إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته iyayenmu mata mahalarta wannan majalisi na majalisul ummahat karkashin muassasatu Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu daga nan cibiyar Al Faruq Islamic Academy dake anguwar Dosa a Zaria ina mana barka da wannan yammaci saboda Zaria ta aidi ɗaya ne ko to an gode sa a Kaduna ina mana barka da wannan yammaci na ranar Lahadi yau an ce biyu ga watan Zulqa'ada shekara ta 1447 wanda ya dace da lissafin 19 ga watan April 2026 mahalu da yi ma junanmu nasiha da kamar yadda aka saba wannan majalisi ana karantar da ilimin mabambanta da wa'azi mabambanta a yau insha Allah ina so zan yi mana nasiha ne taƙaitaccen bayani akan wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فاسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم النبي صلى الله عليه وسلم يقول من زال الله صلى الله عليه وسلم Annabi sallallahu alaihi wasallama yace innal iman lamma imani la yakhlaqu fi jawfi ahadikum yana kodewa a cikin zuciyar ɗaya daga cikin ku kama yakhlaqu thawb kamar yadda tufafi yake kodewa sannan sallallahu alaihi wasallama yace fas'alullaha ku roƙi Allah maɗaukakin sarki an yi jaddi da imananku ya sabunta imananku wannan hadisi ne tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Abdullahi dan Amr ibn al-As Abdullahi ibn Amr ibn al-As shi ne ya rawaito shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda yake cikin littafin al-Hakim Abu Abdullah Al-Hakim abinda nake so mu kalla a nan shi lallai shi imani ba abu bane wanda yake tabbata wuri guda yana karuwa da karuwar ayyukan alkhairi da karuwar ayyukan da'a yana kuma raguwa yayi ƙasa idan mutum ya cakuɗu da sabon Allah ko kuma ya nisa da biyayyar Allah kamar yadda tufafi da muke amfani da shi ba iri ɗaya ba ne darajarsa da kimarsa da nagartarsa akwai sawu akwai mai tsada akwai mai daraja akwai wanda kowa ya gani sai ya burge shi akwai kuma wanda ba laifi ne an da rufa al'awa to haka imani yake da gwargwadon yadda mutum yake kula da ayyukan alkhairi da gurgurun yadda imanin shi ke kara ainihin wato nagarta da gurgurun kuma yadda mutum yake wasa da ayyukan alkhairi to zai iya samun cewa wani lokaci imanin shi ya lalace ya koɗe kamar yadda tufaki yake koɗewa sanadiyar mene yawan amfani da shi kullum ana sanyawa yana yin datti ana wankewa yana shan rana ya sha zafin ayon ya sha zafin rana kamar mutum ya ankara sai ga cewa tufafinsa yayi ya koɗe sabuntar shi ta tafi nagartarsa ta lalace darajarsa a kasuwa ta gaza yadda yake a da to wannan kamar yadda muka ga tufafi din nan yana yi tufafin da da an siye shi da daraja an siye shi da kuɗi ana kwalliya da shi ana birge an saka yana birge mutane amma bayan wani lokaci zai iya lalacewa ya koɗe ya yi datti zanen shi ya tashi ga haka imani yake iya samun kanshi a cikin yanayi kwatankwacin haka idan ba a alkinta shi ba wanda hakan yana nufin wato ci baya kenan ga mutumin da imanin shi ya yi rauni haka sai da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku dinga roƙon Allah madaukakin sarki ya sabunta muku imanin ku amma yadda muke sabunta tufafi lokaci bayan lokaci to wannan hadisi yana nuna mana farko abinda yake gwada mana shine abinda ya tabbata a cikin aqida ahlus sunna wal jamaa cewa al-imanu yazidu wa yanqus imani yana karuwa kuma yana raguwa kamar da Allah yake faɗa liyazdadu imanan ma'a imanihim wa ma zadahum illa imanan wa taslima da ire-iren su cewa imani yana karuwa idan mutum ya kara kusanta Allah madaukakin sarki ya kara dagewa wajen yin ayyukan da'a ya kara dagewa wajen guje ma ayyukan da Allah ya hana sai ji imanin shi ya tumbata imanin shi ya kara karfi imanin shi ya kara nagarta idan kuma mutum ya yi sakaci ya saki jiki ya biye ma abinda bai tabba ba daidai ba ya kama sharkuniya ya kama ayyukan rashin kirki to sai ya wayi gari ya ji imaninsa ya yi ƙasa yanzu da muka kalla a cikin watan Ramadana ran watan da ya gabata kafin wannan wata da muka wuce na Shawwal ke da kanki za ki iya ba da shaida ko dai a kanki ko a kan wata da kike kusa da ke cewa gaskiya wata yanzu fa ba dama ne tana dakewa saboda abinda da mutum baya yi yanzu yana yi kullum karatun alqur'ani kullum dama dai ana cikin azumin shi kanshi ibada ne karatun alqur'ani zuwa wurin tafsiri ayyukan sadaka ciyarwa kulawa da sauran ibadoji kare baki daga ashariya ko surutu ko na makamancin haka da gaskiya da abubuwan da aka hana to wannan sai ba mutum ainihin wato dama sai ji imaninsa ya ƙaru imaninsa ya ƙara nagarta idan kuma mutum ya kasance a halin wato yanayin wata jarabawa Allah ya tsare mu wadda ta sa yawayi gari baya kula da waɗannan abubuwa zai kula da waɗannan ibadoji da shi da kansa a jikinsa zai ji cewa yanzu nagartar shi ba ta kai nagartar shi a cikin watan Ramadana to shi mutane ba mataki ɗaya suke ba wajen nagartar imani kowa nagartar imaninsa da gwargwadon nagartar ayyukansa na ibada da kuma kyan zuciyarsa wajen muraƙaba wajen kulawa da haƙoƙin da Allah madaukakin sarki ya ɗaura masa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin sai ya ce ku roƙi Allah ku dinga addu'a cewa Allah ya sabunta imaninku yanzu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana ɗaya ne daga cikin abubuwan da ke sabunta imani shine yawan yin addu'a mun ga roƙon Allah cewa Allahumma sabbit qulubana ya mutabbitan qulub ko ya muqalliban qulub sabbit qalbi ala dinik ko ala fa'atik ina daga cikin lafazan da suka bulo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda rasu ya bada wannan ma'ana yawan addu'ar neman Allah madaukakin sarki ya tabbatar da mu akan biyayyar Allah. Sayyida Aisha radiyallahu anha tace wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ma laka tuksir min hadha dhikr me yasa kake yawaita yin wannan addu'a ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala ta'atik tace naji kana yawan yin wannan addu'a menene sirrin haka sallallahu alaihi wasallam yace mata ya Aisha ki Aisha barin ganiki inna qulubal ibadi baina isba'aini min asabi'ir rahman ai zukatan bayi suna tsakankanin ya tsure guda biyu na Allah madaukakin sarki yuqallibuha kayfa ma yasha Allah yana jujjuya su yadda ya ga dama idan Allah ya ga dama kawai sai ya juye zuciyar mutum kamar da Allah yake cewa alamu anna Allah yahulu baina al-mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsharu ku sani da cewa Allah yana iya sha makance tsakanin zuciyar mutum da ganin wani abu na gaskiya kuma zuwa ga Allah za mu koma wato sai a ce ga wani abu wanda yake gaskiya ce hakika ce duk mutane suna iya ganewa su fahimta amma wani kawai sai ya kasa ganewa ayi ayi da shi ya fahimta ko ayi ayi da ita ta fahimci ma'anar wannan karatu ko abin da Allah yake nufi kawai sai take to Allah ya riga ya sha makance zuciyar ta ne Allah ya barne zuciyar ba ta ganin wannan hasken saraka ba dabarar kanmu bace ba yin mu bane ba karfin mu bane ba iyawa mu bace Allah ne idan ya so mutum da albarka idan ya so mutum da alkhairi sai ya sauƙaƙa masa zuciyarsa yadda zai dinga fahimtar alkhairi fa kullum muyassarin lima khuliqa lahu kuwa Allah yana sauƙaƙa mishi abinda Allah ya halicce shi da shi saraka yin addu'a din yana nuna sallabawa ne ga Allah yanda cewa mutum ya yarda ba dabarar kansa bace Allah ne ke da iyawa Allah ne ke juya al'amura ko mutum ya juya da al'amarin sa zuwa ga Allah yana neman taimakon Allah in ya zama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da kansa yana yin wannan addu'a ko dai yana yin ta dan ya koya mana ya nuna mana cewa mu damu da yin addu'a ko kuma yana yin ta dan shi ma bawan Allah ne duk da nagartarsa da falalarsa da darajarsa hanyar da sunan shi bawan Allah ba zaman kansa yake yi ba to balantana kuma mu ne muke cakuɗe ne ya da barna da zantuntuka marasa kyau da zanubai ko da yaushe to mu ne muka fi kowa cancantar da mu dinga yin addu'a muna neman Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin mu ba ne mu Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga fadawa cikin sawarwara daga cikin ainihin wato ramukan barna da bacin mu sani da cewa samun imani ya tabbata bai tsaya kawai akan addu'a duk da ita aka ambata cikin wannan hadisin amma malamai suka ce za a tattaro sauran hadisai da suka yi umarni ko suka yi hani zuwa ga wani abu da aka alakanta da imani sai a haɗa su duka a cikin wannan ma'anar Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawan cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim baytahu falyukrim jarahu da ira'irus kuma kira ne zuwa ga aikata wasu abubuwa da aka rataya su da imani saboda su ma za su taimaka wannan imanin ya tabbata za ka sai mu dinga ladiwarsu mu ga menene abin da za mu yi imanin mu ya tabbata bayan addu'a ba wai addu'a kawai za mu yi mu kuma mu rungume hannayen mu ba Allah madaukakin sarki in ya karba mana addu'a to zai ba zakatan mu karfi da damar ci gaba da aikata ayyuka na alkhairi saboda haka daga cikin abubuwan da ke tabbatar da imani akwai al-qiyamu 'ala al-fara'id wal wajibat tsayuwa akan aikata ayyukan farilla da wajibin da Allah ya daura mana kuma babu wani abu mafi nagarta da Allah ya so mu aikata fiye da abin da ya farnata mana kamar yake cikin hadisi kudusi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah bawa ba zai samu kusanci da Allah ba face sai ya aikata abin da Allah ya wuce mishi babu abin da yake saboda da bawa kusanci da Allah kamar aikata abin da Allah ya farnata mishi kuma yana abin da Allah ya farnata mana ayyukan farallailar rukunin addini sallah azumi zakka aikin haji da ire-irensu mana mutum yana so imanin shi ya tabbata to ya tsayu akan sallah ya tsayu akan sallah ta farilla kafin ya tunanin yin wani abu da na tuna to ya tabbatar da sallolin farillarsa mana yin sallolin farilla yin su akan lokaci yin su a cikin natsuwa yin su a cikin komawa ga Allah da tsoron Allah aikata su a bisa koyi da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadda kima da kake kira yin sallar zaki cewa eh akalla ina kwatanta abinda aka karantar da mu game da cewa haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin sallar sannan kuma yin sallah a natsi ba irin yin sallar da ake ce ma abin nan yar faki ba yawa ba kuma lada ba wai sai lada ba ba yawa ba lada wanda ke da kanki inda ke ce mai karban sallah in aka ce malama hadira dan Allah nawa zaki baya sallar nan maki overturn ke da kanki zaki ce biyuta ba ta tuwo ba ta nan ke ku ai an fadi ku ke da kanki da zaki kalli sallar zaki ce wannan sallar ba ta wuce tuwo ba ta ba maki saboda ita sallah ranar alkiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ita ce aiki na farko na bawa da za a fara dubawa idan ta cika sai a kauda kai akan saura idan ta samu nukusani to komai ma sai an bincika kuma bawa ba zai tsira ba haka bincike shi akan komai sura kana yau kana nasiha da iyaye na mata da suke saurare na da sauran masu saurare cewa mu kula da sallah kula da sallah ita ce hanyar tsiran mu musamman iyaye mata a cikin al'adunku da ɗabi'unku akwai waɗanda sallah ba ta yi wanda su da kasa ba wata gida saboda sun saba da ɗan hutun da yake na kwana hudu biyar a wata to ko da ma ba hutun ake yi ba ba za a wani damu ba ko ana wata harka ko wani biki ko wata sabga ko ana wani sha'ani ba ma za a damu ba sai an gama duk abin da ake yi sai bayan sallar isha sai bayan karfe takwas sannan za ta yi azan da la'asar magariba da isha shafiya cikin minti goma ta buge su wannan ba daidai ba ne ya kamata duk abin da mutum yake da zaran lokacin sallah ya yi ya bar shi ya yi sallar nan domin ta ce asalin abin da Allah ya kawo mu duniya mu kuma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yutahimu Allah ya ce ban halicci mutane da aljanu ba sai dan su bauta mu ba na san komai a wurin su ba su da abin da za su ba Allah sarata mu kiyaye yin sallah akan lokaci da yake nan mu kiyaye ta a natsi wacce mutumin da ya bugu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ga littafin sunan sarakuna karantawa ku da yin sallah a khallabu garata ya ainihin wato yi sallah irin tsagen kuciya ya gama nabi sallallahu alaihi wasallam yace yaje ce mushi irji fa salli fa innaka lam tusalli kuma ka sake sallah ba kai sallah ba ya kuma ya sake dawo nabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma ka sake yin sallah ya kuma ya dawo har sai da suka yi kafa uku to a cikin wata riwaya sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallahi da ka mutu kana irin wannan sallah da ka mutu ba kai sallah ba kwata kwata da kai ba yayin sallah ba dinka sauraka mu dinga nutsuwa a sallah nutsuwa wajen tabbatar da rukunanta tsayuwa ruku'u sujuda da sauransu sannan kulawa da kokarin yinta ta yi kama da irin sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa sallu kama ra'aytuni usalli ku yi sallah kamar da kuka ganda ina yi na da yake nan daga cikin farillai akwai bayar da zakka ga wanda Allah madaukakin sarki ya bashi wadata da zai wannan zakka sannan azumin ramadana ga duk wanda ya halarci ramadana lamis lamu lafiyarsa idan mutum ya wata ramadana bai cika wata Ramadana ba ya sha saboda rashin lafiya ko saboda tafiya ko saboda al'adar shan azumi irin na mata na yau da kullum abinda yake so da zarar wata Ramadana ya wuce sai ki marmarar ki cika sauran saboda abin nan fatiru ilallah ni sauri ki aikata abin da yake kanka amma na san zaka ko da ki zama ya ce ba ji ko ina ba sai a bari ba sai Sha'ban ya zo a tambaya ce tsakani da Allah da waye anan babu ta'zimi tsakanin ki da Allah na san yanzu duk ana ma bi ba wannan matsala ma yanzu dan wata daya wannan ba wani abu bane kuma dai ayi kokari a biya a kan kai wannan shine abin da ya kamata sannan bayan mutum ya tsayi akan farillai din nan idan kina da dukiya zinariya ko farin kuɗi ko wata kadara wadda ta kai zakka to ki tabbata kina bada zakkar shi duk shekara ki auna abinda ake faɗa na misali ki bayar da zakka shine zaman ki lafiya haƙƙin Allah ne da ake cirewa annabi ya ce tukhadu min abniyaihim faturaddu ila fuqara'ihim a karba daga gumma wadata a ba matalauta abu na biyu sai kuma a'malul tatawwu allati tu'ammiru al-qulub bayan al-wajibat wal fara'id sai kuma ayyukan tatawwu'i wato nafilfili wanda suke raye zuciyar mutum salolin nafila da aka saba na wato abin da ake cewa as-sunanur rawatib wanda ake yi tare da azhar kafin azhar bayan azhar kafin la'asar kafin magriba gabanin isha raka'atul fajr da witri wadannan da ake ce musu as-sunanur rawatib sunnoni wanda suke na yau da kullum suna raye zuciya haka nan azumin tadawwu'i azumin litinin alhamis azumin kwanakin hasken wata azumin arafa azumin ashura azumin sittu shawwal azumin surar shahr karshen wata ga sunan iri daban-daban wadannan su ma suna raye zuciya idan kin samu hali wanda take mata aure daga cikin shar'i da izinin mijinta tabbatar kina yin su suna raye zuciya sannan as-sadaqat wan nafaqat sadaka da ainihin ciyarwa ciyar da abinci ciyar da ruwa shayar da ruwa da ire-iren su da sadaka ɗarin 50 goma 100 200 da kike sadaka kina ganin kamar ba ta da wani abin nan wannan tana taimakawa wajen raye zuciya da kuma ainihin wato sanya albarka a cikin rayuwa sannan da kuma at-tafakkur fi khalqis samawati wal ardi ko fi khalqillah aw ko fi ayatillahi al-kawniyyati wa shar'iyya tunani game da yadda Allah madaukakin sarki ya tsara duniyar nan waya tafakkaru fi khalqis samawati wal ardi ma khalaqta hadha ba'ila subhanaka suna kallon sammai da ƙasa munyalai suna tunani cewa lallai Allah bai halicci waɗannan halittu ga banza ba Allah ya halicce su da manufa Allah ya halicce su da hikima wannan ma yana sanya zuciya imanin ta yi boosting sannan al-azkar yawaita zikirori ambaton Allah zikirin safiya da maraice istighfari salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hailala da ire-irensu karatun alqur'ani yin tilawarsa sauraron tilawarsa tadabburi a cikin ma'anolinsa duk wannan yana cikin zikir yana cikin ambaton Allah wannan yana daga cikin abubuwa masu raya zuciya kamar yadda ruwan sama yake raya tsirrai zuciyar da babu ambaton Allah a cikinta takan lalace ta bushe ta zama kamar busasshen dabino idan ma zuciyar mumini ce kenan busasshen dabino za ki ga babu laushi a jikinsa babu alamar wani abin kirki a jikinsa ya bushe ya ainihin kekashe saboda waɗannan suna daga cikin abubuwan da suke ainihin wato raye imani abu na gaba sai kuma halartar majalisin ilimi inda ake karanta da alqur'ani ake karanta da hadisi ake karanta da fiqh ake yin wa'azi ake sanar da mu waye Allah ake tuna mana lahira ake yi mana wa'azi waɗannan wa'azozin da muke ganin ana yi mana suna taimakawa wajen zuciyarmu ta yi laushi ta rayu ta zama
saboda kullum ana ce mana kaza ya kamata mu aikata kaza bai kamata ba mu bari don ba mu yi wani bazabi wani kuma kullum muna ji har mu saba ya zama wannan shine tsarin rayuwa da aka baki ga rayuwar ki kira kike zuwa majalisin ilimi ta bambanta da rayuwar makwabci yake ko dan uwar ki ko abokiyar zaman ki wanda ita tantance ita ɗan duniya ce kawai ba ruwanta da waɗannan irin majalisu da duniya ta kawai take bi tai ta damu da fina-finanta a waje tana kalla ko da dangane da gidajen TV tana raye-raye da shiririta ko kuma kawai ƴar kasuwa ce ba ta da aiki in banda saka atamfofi a status tana an san kuɗaɗenta tana aikawa da delivery halas ne ta yi kasuwancinta amma dai za ki ga zuciyarta ba ta da nagarta irin taki ba ta da kula da addini da kula da haƙƙin Allah da na mutane da tausaya wa bayin Allah irin da kike me ya jawo haka saboda ki kullun kina zuwa ki zauna a majalisin ilimi ki saurari alkhairin da ke cikin alqur'ani da wanda ke cikin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sannan ki samu fananar da Allah yake ba wa mutanen da suka zauna a majalisin ilimi akwai ta fanana ne girma wanda da mutane sun san da wannan fananar da ake mutane suna tana ta wala babu da mutum ya awa 24 bai je da ake kasa da ilimi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah yana da wasu mala'iku sunansu as-sayyahu masu yawon bude ido masu yawo kawai su ba su da aiki a ce ko masu ruwa kula da zunubi ko masu kaza ko masu kaza su kai Allah ya basu ne su dinga yawa cikin duniya su dauka rahoto kamar yan jarida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk sanda suka zo wani waje wani majalisi da ake ambatar Allah sai su samu wuri su zauna su ma su saurari wa'azin da ake sannan sai su kwafe sunayen duka waɗanda ke wajen wance-wance hajiya wance wani hajiya wance maman su wance kowa za su kwafe sunan shi da adireshinsa da garin da yake suna tashi daga nan za su koma wurin Allah madaukakin sarki su je su kai rahoto ya Allah mun je garin Kaduna misali mun je majlisul ummahat mun tarar da wance da wance da wance suna zaune sun yi shuru ba abin da suke saurare sai wa'azi da yake saboda ga sunayensu ga registers ga attendance ɗinsu sai Allah ya ce to ku shaida ya ku mala'iku duka na gafarta musu sai mala'iku su da kansu sai su ga abin kamar abin roman ya yi yawa sai Allah ka ce dukansu ce dukansu annabi ce sai wani mala'ika ya ce to amma fa a cikinsu akwai wance ita fa ba makarantar ya kawo ta ba ta zo ne saboda an tashi za ta karɓa a tashin ta kawai tana da wata manufa akwai wance ta zo ne don ta sa cajin waya akwai wance ta zo ne kawai don ta ji ko za a yi gulmar wance da aka ce mijinta zai yi aure ta je ta kai gaba wato akwai wanda suke da manufofi a wurin wanda ba manufofin da asali ya kamata a zo karatu da su ba saboda mala'iku suna ganin ya kamata waɗannan a cire su a cikin wancan falalar su a ra'ayinsu amma Allah madaukakin sarki shine mahalicci shine mai rahama sai ya ce din na san da su kuma duka na yafe musu saboda sun zauna da mutanen kirki ko da su ba asalin mutanen kirki ba ne tunda asalin majalisin majalisi ne na alkhairi to na yafe musu gaba kiya wannan kullum ne inda mutane su majalisin karatu haka ba a yi ta masa iya rayuwarsa kuma inda mutane suna tana wannan bai kamata a zo majalis na karatu a ga mutane yan kaɗan ba inda ce malam Umar Shehu cewa yayi a tare da la'asar ɗin nan zai raba naira 5,500 palliative ana ji wannan ku da kuka samu babu za ku samu shigowa ba sai ku yi da gaske kafin a ce ni ce fa wance da kullum muke zuwa da tun da gidan za a dinga turmutsu su inda an ce za a raba 5,500 wanda ba ta yi sheki ce ba nan yau da nan ba to amma Allah yana raga rahama mutane ba su damu ba Allah ka cece mu saboda haka a zama a majalisin ilimi yana gyara imani wata rana malam dan jamal yake ce ma ɗaliban shi ta'alu nu'min sa'atan ku zo mu yi aikin imani na ɗan lokaci na awa guda sai suka ce wa ma za ta'ani me kake nufi yace majlisu mu zauna wa nadhkurullah mu ambaci Allah mu karanta ayoyin alqur'ani mai tadabburi a cikin su mu ambaci Allah to waɗannan suna daga cikin abubuwan da suke sa imani ya ƙaru ko imani ya ja ya jari nagarta
imanin mutum ne nagarta ya zama kullun yana sabuntuwa idan mutum yana kiyaye ire-iren waɗannan ayyukan alkhairi da ake ambato a cikin waɗannan zantuttuka da malamai suka yi to abin da ya kamace mu shine sai mu kula mu ga da meye abin da muke yi na alkhairi da muke sara Allah madaukakin sarki zai ba mu irin wannan nagarta sai mu ci gaba da yinsu sai mu gode wa Allah da yace mu ke mu ya sanya mu a wannan tafarkin ko ya ba mu wannan dawa wanda kuma ba ma yi sai mu dauki aniyari don mu samu mu kara yawan hanyoyin alkhairi abinda muka na kurakurai kuma sai mu ci gaba da neman gafara Allah mu ci gaba da neman Allah madaukakin sarki ya gafarta mana muna masu niyyar tuba da komawa ga Allah a kowace yaushe wajen biyayyarsa da da'arsa da bin dokokinsa da gujewa ababen da Allah madaukakin sarki ya haramta ko ya tsoratar game da su a wannan shine takaitaccen bayanin da na so da ba da yi mana akan wannan hadisi na innal imana la yakhluqu fi jawfi ahadikum kama yakhluqu as-sawm fas'alullaha an yujaddida al-imana fi qulubikum abinda na fada wanda ya zama daidai ya dace da shari'ar Allah na roƙon Allah madaukakin sarki ba mu ladan shi ni da ku kuma ya ba mu ikon aikin shi abinda ya zama kuskure ko mantuwa ko karancin ilimi sarwan Allah madaukakin sarki ya gafarta mana da ku gabaki da Allah kuma ya sanya albarka a cikin rayuwarku Allah ya biya muku bukatunku na alkhairi Allah ya sa ni da ku mu zama cikin mutanen da imanin su kullun yake ƙara sabuntuwa wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh